matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yaku Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin namu zai duba wasu alƙaluma da hukumomi a Najeriya suka bayyana cewa an samu hatsarin ababen hawa kimanin 18,396 a cikin shekaru uku a Najeriya. Alƙalumar dai sun nuna motocin haya ne suka fi yawa, kana sai motocin direbobi masu zaman kansu da kuma motocin gwamnati. Cibiyar ƙididdiga ta ƙasa ita ce ta ba da waɗannan alƙaluma a wajen wani taron faɗakar da direbobi da wata ƙungiya mai zaman kanta ta rajin kula da nagarta da inganci, wadda ake kira Advocacy for Integrity and Rule of Law Initiative, ta shirya a jihar Bauchi. Wakilin mu a Bauchi Abdulwahab Muhammad ya tattauna da wani babban jami'in 'yan sandan Bauchi wanda ya bayyana sunansa kamar haka.
Sunana ASP Aminu Gimba Ahmed, mataimakin jami'in hulɗar jama'a tsarin jinar 'yan sandan jihar Bauchi. Gaskiya haɗarurruka ya zama ruwan dare a ƙasar nan, wanda kuma ya kamata dole hukumomi su tashi su yi abin da ya dace domin daƙile aukuwarsu. Kamar yadda cibiyar ƙididdiga ta ƙasa ta zayyana NDS a rahotonsu, ya yi nuni da cewa a cikin shekara uku an samu haɗarurruka wadda ya kai 18,396 tsakanin shekara ta 2020 da kuma shekara ta 2022. Hakanan kuma akwai wannan sun zayyana cewa yawaitan fashe-fashen taya na mota da kuma toki ba bisa ka'ida ba da gudu da wuce iyaka, shi ma wannan gaskiya ya jawo haɗarurruka da dama wadda ya kai kimanin 2,328 a cikin shekara uku kenan. So sun bayyana mana kuma haka zalika a cikin ƙididdigansu na wannan cibiya ɗin ta ƙididdiga ta ƙasa, sun bayyana mana cewa motocin haya su ne a kan gaba wurin haɗarurruka, mabiyansa kuma shi ne masu motoci mallakin kansu da suke ja. Sa'annan kuma akwai motoci na gwamnati da su ma su ne na ƙarshe a cikin wannan ƙididdiga ɗin. To kaga wannan ƙididdiga da suka yi ya zama tilas hukumomi da kuma masu faɗa a ji ta kowane ɓangare, gwamnati da wadda ba gwamnati ba. Kamar misali wannan taro da aka yi na yau, makasudinsa shi ne a wayar wa direbobi kai a kan irin haɗarurruka da yake a kan hanya da yadda za su kauce da kuma matakan da su za su ɗauka, da kuma mun bayyana musu laifuffuka da ake aikatawa da direbobi ke aikatawa a kan hanya, da kuma yadda za su yi su kare kansu daga aikata wannan laifuka ɗin. So ina tunanin wannan ƙungiya mai zaman kansa ta mai rajin ɗabbaka nagarta da kuma bin doka, wannan abu da suka shirya ya zama a kan gaba lokaci, wanda ya zama tilas ne irin wannan ƙungiyoyi mu samu yawaitar su.
Ce kamar akwai yawan mutuwa a rasa rake ne?
Rasa rayuka kamar ƙididdiga namu na nan Bauchi wadda muke da shi alƙalumar mu sun nuna shekara ta 2022 mun samu rahoto na haɗarurruka da ya kai kimanin 309. A cikinsu muna da rasa rayuka wanda ya kai 294 da kuma jin ciwo. Ciwuwuka ɗin ya kowane iri dai, jimillar su da muka haɗa 402.
Wajen jami'in ƙungiyar ta Advocacy for Integrity and Rule of Law Initiative ya mana tsokaci bayan ya bayyana sunansa.
Sunana Mahmud Muhammad Abubakar, ni ne state coordinator na wannan program daga Bauchi. Dalilin da ya sa muka gabatar a takaice, dalilin mu ƙarfafa mutane wajen bin doka da oda, bisa la'akari da cewa ababen da ke haifarwa na matsaloli da yawa, sai muka zaɓi mu ɗauki wani jami'i a cikinsa mu wayar wa mutane kai a kansa ko za a samu sauki a rayuwa. To ana fadakar da su kasan dan mutum yana da wahalar sha'ani.
Wani lokacin jama'a ne suke
yi. Suna wasa da shi, suna da zuwa, yana da wahalar sha'ani. Abu biyu ne yake jawo haka. Na farko son zuciya, na biyu jahilci. Wanda kuma ta addafi ne gaba ɗaya shi ya sa ma yawanci abubuwa ba sa tafiya daidai a ƙasa. Laifinsu ne, sannan har da laifin gwamnati wajen bibiyar su akai akai yanda ya dace wajen enforcing law. Sannan kuma ta janibi da na gaya maka su ɗin masu yin hakan sun zuciya ne da jahilci shi ya jawo. Burin ga an cima mu zama 'yan ƙasa ingantattu masu bin doka da oda. Shi ne abin da muke so mu cimma in Allah ya yarda.
Shugaban mahalarta sun bayyana ra'ayinsu kamar haka.
Sunana Sani Ɗalibi, ina aiki a ma'aikatar Yankari Express a matsayin operation manager. Mun yi appreciating da wannan taro, mun yi murna saboda ci gaba ne wanda aka kawo mana shi a jihar mu wanda da ba mu da shi. Yanzu kuma tun wannan al'amari ina ganin waɗansu abubuwan da suke tasowa, matsaloli da ake samu, insha Allah za a tasirin ɗinsu. Kuma muna ganin hakan da ake yi shi ne zai wayar mana kayan sauran jam'o'inmu, direbobi, saboda yanayin driving da ake yi kirin somehow a kan hanya da sauransu. Wani ci su waɗansu gaskiya ba wai sai na ce wai ko in faɗa ko kar na faɗa, waɗansu suna amfani da baya. Ka misali kamar direbobin da suke yin tafiya daga nan za su iya tafiya Lagos, ina ne da sauransu, waɗansu ba sa iya yin wannan tukin, dole sai sun haɗa da kwaya. Kuma wani lokacin irin shiga overtaking ɗin nan kwayan nan ita ce take kawo musu. To amma through wannan al'aburi da aka zo ake yin wannan workshop ta mutane, in ana yi ana kafa doka, kuma duk wanda ya yi wani abin da bai behavior a kayan wannan al'amari za a iya karɓar mota ko za a karɓi lafi ɗinsa, za a dakatar da shi, sai ina ganin kamar zai zama musu tare.
Sannan ne za mu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah kai mu, ku ji mu ɗauki da wani sabon shiri. A madadin wakilin namu na Bauchi Abdulwahab Muhammad da bakin sa da dukkan ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka, musamman Fiona wa Mai da ta daidaita mana sautin, Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington yake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.